بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بركة مدى حدوة أولا سافية ترانا للعرباء يوم منا 22 جوات رمضان shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Maris 2026 daga wannan masallaci na Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, cikin wato shirye-shiryenmu na darussa na Ramadan wanda aka kebance su saboda iyayenmu mata, Allah ya saka musu alkhairi. A yau insha Allah za mu yi darasi mai lamba ta 14 kenan, lamba ta 14 daga cikin darussa da muka yi musu take da mace a Alƙur'ani, inda muke bibiya a taƙaice muna yin tsokaci akan mata waɗanda Alƙur'ani ya ambace su, da kuma duba zuwa ga darussa da za a iya tsintsinta daga wannan ambato da Alƙur'ani ya musu. Waɗannan mata kamar yadda muka sha ambato, mun kasa su zuwa gida biyu. Akwai wato nisa'un salihat, mata na gargari. Akwai kuma nisa'un qalihat, mata waɗanda suke ba mutanen kirki ba, ko waɗanne Alƙur'ani ya ambace su. Za mu ga cewa Alƙur'ani ya yawaita ambatan mata na garin, nagarin su suka fi yawa, dan nuna mana zuwa ga cewa akwai mata da yawa mutanen kirki da aka yi fiye da mata mutanen banza, dan kuma cewa su mutanen kirkin nan kowacce tana da wani siffa ko wani abu da ya shafe ta wanda za a ɗaukan darasi daga gare shi, wanda za ta iya zama abun koyi ga mata. Su kuma waɗancan mutanen da ba na kirki ba, sai aka taƙaita ambatonsu saboda kada su zama ƙofar ɓarna, dan ya zamana iya waɗanda aka ambata an ambaci abin da yake na dole ne, wanda shi ma saboda a ɗauki darasi daga gare shi, ba za a yi ta ambatansu har abin wato a saba da jin labaransu har su zama wasu wato shahararru ba, ko da ko a kan aikin banza ne. Wannan ya daga gaskiya abin da ya kamata mu kalla. An yawaita ambatan matan kirki saboda a yawaita mana ƙofofin samun alkhairi da koyi da mutanen kirki. An kuma taƙaita ambatan mata waɗanda ba mutanen kirki ba, saboda labari mara daɗi, labarin mutanen banza bai da wani alheri in ba ya zama dole kamar yadda Ƙur'ani ya ambata ba. Da haka sai a taƙaita shi ƙwarai, za ku ji cewa wasu matan wanda ba mutanen kirki ba, aya ɗaya ake ambata a kanta ko kwatankwacin haka. Yayin da mata mutanen kirki kuwa mun ji dogayen zantuttuka a kan kissoshinsu da tarihinsu da labaransu, wata ma sura guda kamar Maryamu alaihi salam, kamar Aisha, ayoyi da yawa, kamar ainihin wato Al-Mujadila ita ma farkon sura mai zaman kanta. Haka dai za mu ga wannan wato narkeceniya wajen ambatan mutanen kirki da waɗanda ba mutanen kirki ba. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma, dan a wanzar da ambaton nagarta ya zama abu mai kyau, ambaton shi ya wanzu har tsawon rayuwa, saboda haka idan yana da yawa ya fi wanzuwa sosai, ya zama duk inda mutum ya karanta a cikin Alƙur'ani ba zai gushe ba, yana cin karo da labarai da tattaunawa akan matan kirki, matan ƙwarai, mata na annabawa, mata salihai da makamantansu. Su kuma wato waɗanda ba na kirkin ba, sai zama na cewa ambatan nasu ya yi ƙasa, ba shi da wani abin nan gunji da ake jinsa. To, cikon matar da ba mu ambata ba, ita ce wa muke so mu kalli nata tarihin a takeice da darasin da zamu samu wanda Allah madaukakin sarki ya ambace ta cikin mata marasa kirki cikin nisa'un balihat wanda kuma watakila a wannan al'umma ta musulmi ba ta bayin mata mara daraja mata wanda za a yi ce mata yar wahala yar rashin arziki ga mata ba ita ce mata Abu Lahab Allah ya ambace ta kuma a cikin ambatanta akwai darussa masu tarin yawa da abubuwan da ainihin wato za a dau izina aw azantu game da su Allah madaukakin sarki ya ambace ta a cikin suratul masad ko arama kan ta mana suratul masad
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
wannan sura suratu al-masad daya daga cikin surorin makka ce wanda ta sauka tun farko farkon qur'ani tun farko Allah ya sauka da ita wato ina jin sanar ta sauka ma ba ai wata shida ana yin musulunci don bayan saukan wa andir ashirataka al-aqrabi bayan saukan kunfa andir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara mutanen shi kamar da bukhari ya ruwaito da Allah ya sauka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kunfa andir wa rabbaka fakabbir suratul muddathir sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da sassafe sai ya zo ya hau kan wani dutse cikin duwatsin da ke cikin garin makka yace ya sabaha wato kamar a ce jama'a a fito a fito larabawa suna faɗan wannan kalma musamman idan an kawo musu farmaki kuma saboda suna da al'adan kai farmaki da safe kamar yadda Allah yake cewa فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ to idan wani ya hango runduna ta kawo farmaki abinda zai sai yayi kwalala yace ya sabaha jama'a a fito ga al'amari nan yazo da safin nan so da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan kira duk sai aka fito aka taru shine ya musu wannan jawabin nashi mashahuri a tarihi da yace musu kun taba kama ni da ƙarya ba su taba kama shi da ƙarya ba kun taba kama ni da cin amana ba a taba kama shi da cin amana ba ko yaudara ko duk wani halin banza suka ce mishi ai kai amintacce ne a cikin wannan al'umma sai ya ce musu bai na ce muku yanzu ga wata runduna nan ta taho za ta kawo muku farmaki za ku yadda suka ce za mu yadda mana sai ya ce to idan na ce muku Allah ne ya yi ku ne ya ce in zo in muku wa'azi gyara addininku ku bar bautar gumaka ku bauta wa Allah shi kadai ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza atusaddiqunani za ku gasgata ni mafi yawa suka yi shiru saboda ba su taɓa jin irin wannan zancen ba ko ba su sa amsa da za su bayar ba kuma sun tabbatar da shi ba maƙaryaci ba ne mafi yawa suka yi shiru sai shi Abu Lahab wanda Abu Lahab din nan fa dan uwan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne mahaifin manzo Allah ba shine Abdullahi ibnu Abdul Muttalib ba shi kuma wannan sunan shi Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib ya kasance cikin attajirai a Makka cikin irin mutane wanda suke da kuɗi da gadara da zalunci wanda sun fi ƙarfin kowa irin sai dai Allah ya isa din nan kawai yana cikin su yana tsaye cikin wannan taro da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma kawai yana zaune afkon sai ya miƙe ya ɗaga murya ya ce ali hadha jama'atana kai wane dan wannan zancen ka tara mu tabballaka sai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan zance a shariya ce mara dadi da bai kamata a maimaita ta ba. Sai Allah madaukakin sarki ya gwada aya a kansa. A cikin cikakken riwayar daga nan yayi maganganu munana da yawa. A cikin wata riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal har cewa Annabi yayi to idan mun karba sai kuma mene? Annabi ya ce mishi idan kun karba Allah zai ba ku rayuwa mai kyau a duniya, idan kun mutu ya muku gafara ya sa ku aljanna. Sai ya ce shi ba ya bukatar gafara Allah, shi in ma wani abu ne da in an je lahira ba a samu zai iya siya yana da kuɗi, ko ya iya sa yayan shi su kawo mai, suna yana da ƴaƴa. Yi maganganun muna daga nan sai ya maida abin cinikinsa, duk inda ya zauna ba shi da aiki in ban da zagi da ashariya da cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da cewa ai maƙaryaci ne, ai ba shi da hankali, ai kaza ai kaza. Har al-Imam Tabarani ya ruwaito cewa wani cikin sahabbai lokacin ma bai musulunta ba yake ba da labari cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a suqul majaz, wata kasuwa a Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawo yana wa'azi yana cewa wa zai musulunta ya tsira, wa zai musulunta ya samu rayuwa mai kyau. Shi kuma Abu Lahab yana bin shi a baya yana cewa ƙarya yake kar ku yarda, ni kanin mahaifin shi ne, ƙarya yake kar ku yarda, ai aljani ne ma da shi bai da lafiya ne, kar ku yarda. Sai mutumin ya tambaya ce wannan kuma waye? Aka ce wannan Muhammadu ne. Yana cewa shi Annabi ne. Ce wannan kuma na bayan nashi waye? Aka ce dan uwan baban shi ne. Mutumin bai ce koyi ba, sai da yan musulunta yake ba da labari cewa ya taba ganin wannan ba. Baka Abu Lahabi ya zama wannan takaddar na cikin gida wanda baya da kaiya da shi. Gashi ne dan uwan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gashi da ma mutum ne wanda yake azzalimi matuci a cikin mutane. Gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da karfin da zai iya da shi. Shi ne sai Allah ya shiga fadan da kansa. Shi ne Allah ya saukar da wannan takaitacciyar sura mai albarka. Allah ya ce tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Hannayen Abu Lahabi sun halaka kuma shi ma ya halaka. Wato abin da yasa aka akwai dai an yi amfani da hannu don ya wakilci mutum, domin da abin da mutum yake ana iya cewa hannunka ne dama, bai ma kasabat aidikum, ko da ba da hannun ba ne, ko kuma don nuni zuwa ga hannayen shi da yake ɗagawa yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to su ne kan gaba wajen shan azaba ranar alkiyama. Allah ya ce tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma agna anhu malu, dukiyarsa da yake tinkaho da ita to babu amfanin da za ta mishi, ko ya zama ma nafiya ce, sai zama ma agna ai lam tubni kenan, ko kuma ya zama istifhamiya ne, sai zama ma'anar shi mal ladhi agna anhu malu, yo amfanin ne dukiyar za ta mishi. Dama dai ba dukiyar yake takama da ita ba, Allah ya ce dukiyar ba ta da wani amfani a wurin Allah, shara ce, gona ce da tice, wa ma kasab, da kuma duk wani abu da ya tsururuta. Al-kasab anan ko dai zama ribar da yake samu a cikin dukiyar ita ce kasab din shi, ko kuma ƴaƴansa, domin a bace dukiya ma agna anhu malu wa ma kasaba, to tunda akwai adafi yafi dacewa a ce al-kasab wani abu ne daban ba dukiyar ba. Zama kuma al-waladu min kasabi abihi, da haka wasu malamai suke cewa ana nufin watin dukiyarsa da ƴaƴansa, waɗannan abubuwa guda biyu da su yake takama, da su yake kula duk wata tijara da rashin mutunci da rashin arzikin da yake wa mutane. Allah ya ce ba za su mai komai ba. Allah ya ce sayasla naran, zai shiga wata irin wuta za ta lahab, wata take mai balbali. Allah shi ne balbalin da wuta take, ta dinga tunkoro ɗin tana tashi sama, tana fidda baƙin hayaƙi kamar ana gobara. Wannan shi ne Allah ma sayasla naran, da sannu zai shiga wata wuta za ta lahabin, mai tsananin ƙuna mai balbali. Sai Allah ya ce wa mura'atun, da kuma wannan matar tashi hammalatal haqab, wacce take ɗauke da wato ƙirare na wuta, ko dai zama da gaske ƙirare da ake ɗauka, ko kuma ishara zuwa ga abin da ta kasance tana yi, tana ɗiban itatuwa masu ƙaya tana zubawa a kofar ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dai inda yake wucewa. wannan sune za a juya mata ranar alkiyama su zama kirarin wuta. Sannan Allah ya ce fi jidiha, a wuyanta akwai hablun min masad, akwai wata igiya ta kaba na gidan wuta. Nan ma saboda ta kasance mace ce attajira, tana yin kwalliya da gwalagwalai, tana yawo da su, tana takama, tana nuna isa, tana kafafa, sai Allah ya juya mata wannan gwalagwalan ranar alkiyama su zama gwalagwalan gidan wuta. Wannan ita ce suratul masad a taƙaice ƙwarai da gaske. Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya labarta mana abin da ya faru. Abu na farko da za mu lura game da surar shi ne, shi wannan mutumi Abu Lahabi ya ɗauka kanshi gabarin gaba da ƙiyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, muguwar gaba da ƙiyayya. Domin wannan abin yana faruwa da ya koma gida, akwai ‘ya’yan shi guda biyu, Utba da Utaiba, sun riga sun aure ‘ya’yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu, Ruqayya da Ummu Kulthum. Yana zuwa ya ce musu, to ba ni ba ku in ba ku saki waɗannan yaran, ku saki mishi ‘ya’yan shi. Saboda suka saki, aka samu kuma ɗaya daga cikinsu Utaiba, sai ya zama shi ma ta ƙadari ne irin baban. Sai da ya bi sawu ya je wa Annabi sallallahu alaihi wasallama rashin kunya da rashin albarka, wanda a sanadiyar haka shi ma Annabi ya mishi baka addu'a, ya ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika, ya Allah ka ɗaura kare cikin karnukanka a kan shi. Saboda haka an ce shi wani zaki ne ya kashe shi, ya cinye naman shi. Amma shi Utba ya musulunta daga baya lokacin fatu Makka, da shi da Durra bintu Abila mai ita ma ta musulunta lokacin fatu Makka da wasu cikin ‘ya’yan shi. Daga nan fa Abu Lahabi ya ƙulla wannan gaba ta tashin hankali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To mu lura, sanda Allah ya saukar da wannan ayoyi, kinga waɗannan mutanen suna raye ba su riga sun mutu ba, amma Allah ya riga ya ce ‘yan wuta ne da shi mijin da ita matan, ishara izuwa ga cewa ba za su tuba ba. Wannan yana cikin mu'jizar Alƙur'ani, tunda suna so Ƙur'ani ya zama ƙarya, da sai su ce to bari mu musulunta ma, ko dan ƙarya ne, sai a ce Annabi Muhammad ya ce ‘yan wuta ne, gashi sun musulunta. To ba za mu yi haka ba. Kuma daga sanda wannan aya ta sauka, sai da aka shekara goma sannan Abu Lahabi ya rasu, shekara goma dindi. Kuma wannan aya ta sauka a farkon musulunci shekara ta ɗaya bayan hijira, amin, bayan fara wahayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara goma a Makka, sannan ya bar Makka ya koma Madina ya shekara ɗaya. A shekara ta biyu aka yi Badar, ya ga shekara wajen goma sha ɗaya kenan. Sai bayan Badar sannan Abu Lahabi ya rasu, kamar yadda Abu Rafi ya bada labari. Abu Rafi wanda yake cikin sahabbai ne wanda suke mustad'afin, kisan shi na cikin littafin sira na Ibn Hisham da littafin dala'ilun nubuwa na Baihaqi, cewa ya ce na kasance ni na musulunta tun da wuri, amma ina jin tsoro ba zan iya bayyana musulunci na ba. Ya ce haka Ummul Fadli, maman Abbas, mata Abbas da ɗanta da ‘ya’yanta su Fadlu su Abbas da mijinta shi kanshi Abbas ɗin, amma duk suna ɓoyewa. Kamar yadda Ibn Abbas yake cewa mun kasance cikin al-mustad'afi. Ya ce to da za a je Badar, sai Abu Lahabi ya ce shi ba za shi ba, amma yana bin wani mutum bashi, yana bin wani mutum bashi, wannan mutumin ya je wakilce shi. Mutumin da aka tura ya je wakilce shi a wannan yaƙi na Badar, ya ce mishi idan ka je ka yi yaƙin a madadina, to bashin da yake kanka nawa to na yafe maka, za ka je ka yi jihadi a madadina, ka je ka yi yaƙi. Afwan, ba na ce suna su jihadi ba. Saboda haka shi wannan mutumin shi ya tafi jihadi a madadin watin Abu Lahabi, ya ce shi ba zai je ba. To da ya tafi, sunan mutumin da ya tafi a madadin shi Al-As ibn Hisham, baban su Amr ɗan As. Ana dawowa yaƙin, mun san irin nasarar da musulmai suka samu gagaruma a yaƙin Badar, an kashe kafirai manya 70, an kama guda 70 cikin su a matsayin fursunan yaki, saura kuma suka ranta a nakari. Wanda suka ranta a nakarin nan suka iso Makka, sai Abu Lahab ya samu labarin sun iso, sai ya taho cikin sauri ya shigo gida inda su Ummul Fadl suke yana neman labari. Yace naji an ce Abu Sufyan ya shigo gidan nan, ina yake? Zai bada labari me ya faru. Abu Sufyan ne ya ce mashi, ce kai a yakin nan bai yi dadi ba, ce wallahi muna zuwa da muka gamu da mutanen nan da muke raina su, yadda ka san an daure hannayen mu haka muka dinga mika musu wuyayen mu suna sarewa. Yace wadannan irin sakarkarin malalata ne ku? Yace to ya muka iya, mun ga wasu mutane da bamu gane su, wasu mutane masu fararen kaya ba mu san ko mutum ɗaya a cikinsu ba, su suka dinga girbe mu. Kai Abu Rafi'in kana zaune kawai, sai ya ce na rantsa da Allah mala'iku ka gani. Ai ku Abu Jahl ya tashi ya rufe shi da duka, to ya ce kasa baki. Har sai da Ummul Fadl ita wannan matar da ta ga abin ya yi yawa, ta ɗauko wani ice haka ta buga ma Abu Lahab a gadon bayansa, sannan ya kyale Abu Rafi. So daga jin wannan labarin, bayan kama kwanaki uku ko mako ɗaya, sai ya kamu da wani ciwo da ake ce mashi al'adasa. Wannan ciwo kamar wato wani saɗaure ne, wani ƙuraje ne na annoba, ya fito mai jikinsa, ya yayyaɗe jikinsa lokaci guda, ya mutu. To da ya mutu, an ce sai da ya kwana da kwanaki ma ba a birne shi, saboda kowa na tsoron taɓa gawar, saboda ana tsoron ka a taɓa gawar a kamu da cutar da ke jikinta. Sai da wani mutum ya zo ya samu ‘ya’yan Utba da Uteba, ya ce ba ku da hankali, babanku ya mutu kwana da kwanaki yana cikin ɗaki, har ya fara ɗoyi ana ji a cikin anguwa, ba za ku zo ku mai sutura ba? Suka ce gaskiya suna jin tsoro. Shi to ku zo mu je in taya ku. To haka suka je suka rurrufe bakinsu suka sa abubuwa na kariya kamar yadda ake irin na zamanin korona ɗin. Suka je suka murgina shi kan wani kirgi, suka dinga ja a ƙasa, suka tafi da shi suka wurgar da shi a bayan gari, sannan suka dinga zuba duwatsu a kan gawa har ta lullube gawa. Haka Allah ya kashe shi mummunan kashewa, wanda wannan yana cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke cikin wannan ayoyi da Allah ya ce Abu Lahab buta zai tafi. Kun ga ai idan muka kalli abin da ya faru da wasu kafiran, kamar kafiran da suka wa Annabi sallallahu alaihi wasallama yaudara suka kashe mishi mutane, fa Annabi ya dinga musu kunuti. Allah ya ce bar kunutin haka. Allah ya ce aw yu'adhibahum aw yaktu laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba Allahu alayhim aw ayatuba Allahu alayhim aw yu'adhibahum. Allah ya ce babu ba ruwanka ka bar su, ko dai Allah ya musu azaba ko kuma ya ba su dama su tuba. Ishara akan wasu za su tuba a cikin su, ba ce ƴan wuta ne kai tsaye ba. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Ta'ifa, da mutanen Ta'ifa suka mishi abin da suka mai, da Allah ya bashi dama cewa a halakar da su ko a kyare su. Annabi ya ce a kyare su, ina sa ran a samu musulmai a cikin tsaron su. Kun ga duk kafirai ne suka mishi wata izaya, amma sai Allah ya ce a daga musu kafa, saboda wata rana ana sa ran za su musulunta. Kuma hakan ya yi sun musulunta din, amma shi wannan abin da ya guda daya ba a daga mishi kafa ba. Nan take aka ce dan wuta ne, saboda Allah cikin iliminsa da buwayensa ya riga ya hukunta mashi halaka. To duk ba wannan ne damuwa mu, damuwar mu ita matan nan al'aura ko arwa, wanda ya ce kanwar Abu Sufyan ce, al'aura bintu harbin ko arwa bintu harbin, haka ake ce mata, ita ce damuwar mu. Dan na farko dai, sanda aka yi wancan abu ba ta wajen maza kadai aka tara, aka musu wannan jawabin, babu mata tana cikin gidanta da labari, mijinta bai bata labari cewa ai ga abin da ya faru, kuma ma ga abin da nace mai. Inda mata arziki ce mai hankali, shikenan ko ba ta imani ba, ba ruwanki da abun harkan mazaji ko amma daga nan kawai sai ta dauki yakin ta mai da shi nata tafi mijin ma zakewa ce mu Muhammadu zai wa haka mai jiya ma ta yi ballanta na yau shi din kaza 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 ta dinga maganganu na rashin daraja ta dauki mayafinta ta yafa ta tafi ma neman shi sai na Bakar ya ce to ta same mu ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zaune a bakin Ka'aba to ta same mu Abakar ya ce sai naga tana magana da ni kamar ni kadai ne a wajen tana cewa ina dan uwa ina abokin naka ina wannan kaza 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 din na fi shi iya rashin kaza 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 tana ta rashin mutunci ta zo da tarin duwa na jifa tana Abakar bai ce mata komai ba sai da ta tafi sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ko dai matan nan ba ta ganin ka ne annabi ya ce Allah ya sha maka ta ganin ta daga ni ba ta gani ba annabi yana zaune a waje amma ba ta gan shi ba ta gama zage-zagen ta gama rashin darajarta ta yi iya tijararta ta koma gida daga nan fa sai ta dauka wa kanta aiki na rashin hankali kullum za ta zo hanyar da sa annabi na wucewa tunda a unguwarsu daya gidaje ne na kabila guda Banu Hashim sai ta Banu Abdulmanaf afwan sai ta ɗebo ƙayoyi irin ƙaya wanda raƙumi ke ci din nan ta zuba akan hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wucewa sannan ta samu ta zauna tana dariya tana zage-zage tana ashariya to darasin da ya kamata mu ɗauka na farko a nan shine mace wacce take biye wa mijinta akan saban Allah tana iya samun kanta a cikin halin tafi shi dilmayama shi dai so ɗaya so biyu sai ya bari kawai dai kowa ya san matsayinsa amma ita kullum tana cikin wannan tijara saboda haka kamar yadda muka ji Asiya bintu Muzahir mijinta Fir'auna idan rashin daraja ne yafi wannan rashin daraja yafi wannan rashin mutunci amma bata biye mai ba ta bi Allah ta bi Annabi Musa ta samu daraja ta mutanen kirki har Allah ya ambace ta ba kai kamata ki kasance ko da Allah ya jarabce ki da wani miji mutum banza ke ki kokari ki kiyaye nagartar imanin ki da addinin ki da mutuncin ki rashin kirkin shi da rashin darajar shi ba zai cutar da ki ba gaban Allah to amma ita ba ta yi haka ba sai ta biye mai kai ta zake ma fiye da shi shi sai ta samu wannan mummunan matsayin da yanzu gashi nan a wannan al'umma ta mu ta musulmi idan ana neman mace lamba daya mara mutunci da Allah ya shaida rashin mutuncinta dole a ambaci imra'atu abi lahab gata nan kullun ana karanta qur'ani ana ƙara tsine mata ana ƙara tabbatar da alƙawarin wuta da Allah ya mata sannan ko mun gane cewa wato taimaka ma wani akan aikin barna to kai ma mabarnaci ne dan uwan shi wato ko da ba kai kai tsoro barna ba idan ka shiga cikin ta ana yi da kai ki duk ɗaya kuke kamar yadda kuma wannan yana nuna mana irin abinda Allah yake jarabta annabawa da shi na a samu wasu makusantansu na kusa da su su zama musu matsala mun ga game da Annabi Ibrahim game da sha'anin babansa Annabi Nuhu da Annabi Lutu game da sha'anin matansu Annabi Nuhu game da sha'anin ɗansa yau kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sha'anin ɗan uwan mahaifinsa da kuma matar ɗan uwan mahaifin nasa sai ga mutum bai da matsala da mutanen waje amma wani a cikin gida wani yayanki ko wani mijin ƙanwar babarki ko wani makamancin haka shine zai ce bai yarda ki dinga yin addini ba bai yarda kina fita da hijab ba bai yarda ki je islamiyya kaza ba bai yarda kaza ba ko kaga wani malami a cikin malamanmu da suke rayuwa da ma wanda suka rasu akwai malamai da dama da suka sami kansu a cikin wannan gwagwarmayar wasu da iyayensu wasu da 'yan uwansu wasu da makwabtansu wasu da iyayen gidansu ko surukansu To idan ka gamu da irin wannan jarabawar, ko kika gamu da irin wannan jarabawar, mu sai mu dau izina daga abin da ya faru da waɗannan annabawa da manzanni na Allah, cewa ba kan mu faru ba, ai ga annabawan Allah, ai ga manzannin Allah, darajarsu da kimarsu a wurin Allah bata hana Allah ya yi musu jarabawa da wasu makaskancan mutane ba. Sauraka yawan dukiya da dangantakar jini da wani mutumin kirki ba za su yi mutum amfani bai don shi mai zama na kirkin. Shin za Abu Lahab da shi da matarsa suna da tarin dukiya kuma suna da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, duk waɗannan abubuwan guda biyu ba amfani da za su yi musu, tunda su ba mutanen kirki ba ne, sun mai da kansu mutanen banza. Sannan akwai ka'idan aljaza'u min jinsil amal, Allah yana sakamako kwatankwacin irin aikin mutum. Wannan mata da gaskiya abin take yi akwai yawo da kwarmato, yawo da gulma, yawo da ƙayoyi tana zuba, sai Allah ya mata sakamako irin wannan. Shi ne aka ce hammalatul hatam, ya ɗauke da itacen gidan wuta. Sannan aka bar ambatanta, ya take zuwa ta ba da labarin mutane ko ta gulmusu, ita kuma gashi kullum ana karanta labarinta cikin Alƙur'ani, ana Allah wadare da ita. Wannan shi ne aljaza'u min jinsil amal, a yi wa mutum sakamako da irin aikinsa. Sannan mun ji gaskiyar annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar cewa, kamar da muka ambata, wannan kissa ta faru a farko-farkon musulunci, kuma Allah ya faɗi cewa ‘yan wuta ne kuma suka mutu a matsayin ‘yan wutan. Sannan nauyin irin gwagwarmayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha, you can imagine irin wannan mutum mara kirki a fara zaman doya da manja da shi tun farkon musulunci har tsawon shekaru goma ɗin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi a Makka. Abu Lahab bai gushe ba, da shi ake ƙullawa Annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani wata ƙullalliya, da su da su Abu Jahal da su Abu Sufyan kafin ya musulunta, su suke ta aikin ƙulle-ƙulle na ayyukan ta'addanci da ayyukan rashin kirki da suka dinga ƙullawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka babu mamaki dan wani mai da'awa ko wani mai wa'azi ya fuskanci cutarwa na tsawon shekaru masu yawa, shekara goma, shekara sha biyar ko wani abu makamancin haka, bai sani da cewa annabawan Allah su ma sun fuskanci irin wannan. Sannan wannan yana nuna mana daga cikin abin da ke jan wato mace ta zama fitsararriya, ta zama mara daraja, shi ne in ya zama cewa macen ta fi ƙarfin mijinta. Domin a duka ƙisar, da gaskiya abin da mata malamai suka cire a ƙisar shi ne, wannan matar fa gaban kanta kawai take, in za ta fita ba ta neman izinin mijin, in za ta yi ta yi wani abu ba ta ma gaya me za ta yi. Wataƙila shi a matsayin shi na namiji, duk da shi ma kafiri ne, amma da tana gaya mai da ya hana ta wani abu. Ma'ana kamar irin mace wadda yanzu take da ‘yancin kawai ke taya wacce a wacce iyasaranta, ko kuma ta fi ƙarfin mijin, da zaran yara sun zo sun ba da labarin cewa an buge su a makaranta ko a Islamiyya, kafin mijin ya san ma mai aiki ciki ta fita. Wataƙila ma baya gidan ya riga ya tafi aiki ko ya tafi ofis, sai dai ya ji labarin ga ta can a police station, da ita da headmaster ‘yan sanda sun cika hannu da su, ko an kawo ta ƙara a zo belinta ko wani abu makamanci. Tsoraka yana daga cikin abin da ke sa mace ta zama ta sauka daga layi na istiƙama, shi ne ya zama tana fita barkatai, tana zuwa duk inda ranta ya so, na ɗaya kenan. Na biyu kuma wata ke yin faɗa da maza, kun ga wata ta kama faɗa da maza, Sayyidina Abubakar, Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suna zaune a Ka'aba, ta zo kawai ta kama zaginsu, ka ga wannan ita ce mai wasa da maza, da ake ce mai wasa da maza kariya. Ina daga cikin alamar rashin daraja a ce mace ta mai da kanta ballagaza, ta mai da kanta ‘yar tijara, wadda take iya daga murya a waje tayi bayayya da maza saboda kawai akan cinikayya ko kasuwanci ko saboda amfani da titi ko wani abu ko ita ce uwa adashi ko kuma uwa uba a ce ƴan siyasa ce kawai wata zaka gafa a cikin mota amma tana iya tsayawa tayi zage-zage da maza wanda ba mutuncin mace bane wata tayi rigima da kondesta irin mai an san kuri din nan a tasha wata yi rigima da dan acaba wata yi rigima da mai shago a kasuwa wajen siyan sabulu ko wajen neman rage na siyan atamfa wata tayi rigima da abokan aikinta a office har abu ana shiga tsakankaninsu duk wannan da ire-iren shi bai cancanci mace mutum ya kirkima domin irin wannan bayayyar zancen da maza shike cire miki hijabin kunya ya saki zama kuma expose to expose sannan kuma ya ba maza dama su gaggaya miki magana duk mata take irin wannan abu the first thing za a fara ce kai lalle mijin wannan yana hakuri haka za a fara cewa ce gaskiya mijin ke na hakuri ce ai ko ba ta da miji a ce shi sa kika rasa miji ko kuma a ce shi sa auren ki ya mutu ba zai iya zama da wannan dole sai an mata wannan gurin saboda sai cikin ɗabi'ar mace mutum ya kirki hargowa da hayaniya da tacen baki da ƴan uwarta mace ma ballantana kuma namiji idza Allah ya muku take yace aw man yunashu fil hilya huwa fil khisam ghayr mubin wanda Allah ya halicce su a cikin kwalliya wanda ba sa iya yin bayani dalla dalla idan an zo ana jayayya to haka ake so idan mace da an fara jayayya ko musu kawai ta fashe da kuka ka ta tsaya a tsayi da ita ta zama ballagaza ke ta zama ballagaza to da ka wannan daga cikin abin da za a kai deduction cewa mace ce wacce take dama a sararriya shi za ta iya fitowa waje ta zo ta tsaya a cikin mutane tana zage-zage tana kwarmutu abu na gaba shine yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya muqawamanci wannan abun nasu su suna magana ta rashin kirki suna magana mara daɗi suna cin mutunci amma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai mai musu ba bai biye musu ba kuma idan ke kina da kirki kina da hankali idan mara kirki ko mara hankali ya zage ba za ka yi ba idan kika yi kun zama ɗaya za ka ba a rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai musu da zagi ko cin mutunci ko ya bada dama a yi musu ba sabanin mu yanzu da muka dauka wai duk wanda aka zaga in bai rama ba wai an cuce shi kenan akwai wanda ma suke da masu rama musu zagi da ake ce ma sojojin baka musamman ƴan siyasa ba dama wani ya taba su sai wani cikin mutanen su ya shiga cikin rediyo ko cikin jarida ko cikin social media ya mai da irin wannan zagin da ƙari to wannan shikenan duka sun zama a batattu marasa hankali kamar da Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lil mutasabbaini ma qala masu zagin junan su kowa ya dauki zanubin abin da ya fada sannan da ya ce amma mafi girman zanubi shine wanda ya fara saboda waɗannan ayoyi cikin suratul masal suna nuna mana cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne mai hakuri mai kawaici mai kunya wanda an zage shi bisa bai cancanci zagi ba an zage shi bisa zalunci an zage shi bisa rashin kirki amma bai rama ba ba a ji bakin shi ba a tarihin ba a ruwaito ya maida mata magana ko ya mata guri ba wane ne zai iya irin wannan sharafin a ce matar kanin baba da ta sa ka gaba ta ta zaginka tana ta ci ma mutunci ba taɓa jin ka rama ba ba taɓa jin ka sa wani ya rama ba ai yanzu ne dole ko mun kirkin ka sai ka mata aƙalla ka shedin cewa ke fa ba uwa ta bace ke kawai matar an kuɗina ne ke ta hanya mana da cewa ta duka wannan ba ya batta ta ci karanta ba babbaka abu na gaba da za mu cire a nan shine wato abun banza baya karko babu wani abun banza da mutum zai ta sa yana yi wanda zai karko ko ya ci gaba da faruwa yanzu wannan mata ina take ina labarinta ina ne ma kabarinta ina zuriyarta ina alherin ta bari duka babu sai wannan mummunan ambatan shine yawan zu a cikin rayuwarta tayyu cewa tayyu ba za ta rasa wani halin kirki ko wani abun arziki ko wasu abokan mutunci da ta rayu da su amma duk wannan babu wanda ya ji labari kamar yadda misali yanzu zaki ga idan ana yi ma irin waɗannan yara ɗan TikTok kuma ana musu faɗa da nasiha sai su ce ai su su ma musulmai ne su ma suna da iyaye suna ma taimakawa iyayensu sun gina wa iyayensu gida sun ma kai su umara sun raba da iyayensu lafiya sai ta kawo waɗannan a matsayin uzurori cewa ko da suna yin rashin kirki ba komai wannan yaudara ce shi ɗaya yake yaudararsu duk wannan abin kirkin ba wanda ya ji labarin shi wannan abin banzan da suke shi za a ji labari musamman a wannan zamani da Allah ya kawo mu wani yanayi wanda duk abin da mutum ya yi yawon tun a nan duniya ba sai an je lahira ba mutanen da ba su ga irin wannan abin da muka gani ba irin waɗannan kayan ɗaukan murya da hoto da sauti da sauransu da na'urorin zamani masu taskacewa wanda ba sa mantawa to sai mutum ya zo a irin wannan zamanin ya ce yin abin banza ana ta recording ɗin kina abin banza kina faɗan maganganun na rashin kirki na rashin daraja kina ta baɗala ki ce kuma wai tunda dai kin rabu da iyayenki lafiya wai ba komai waye ce ba komai rabuwa da iyaye lafiya ya ba mutum garanti abin da ya ga dama sabai Annabi ce musu yayi da suka je Badar Allah ya ce a gaya muku duk abin da kuka yi ba komai ya yafi amma daga cikinsu ba wanda ya ce to shikenan bari ya bar sallah bari ya bar azumi bari ya kama sharholi yasa haka suka ci gaba da sallah suna azumi suna istighfari suna tuba suna neman cikawa da imani balantana kike kawai dan kin rabu da iyayenki lafiya kuma wannan labarin ma a bakinki aka ji ba wanda ya tabbatar da wai dan kawai kin gina ba iyayenki gida ko kin kai su umara ki dauka wai wannan kadai ya baki dama wai shikenan wai kin fita daga cikin wurin dokokin Allah a wannan ba garamin gudun shedan bane saboda nasiha zuwa ga yaran mu matasa mazansu da matansu musamman masu amfani da social media cewa mu sani wannan social media din da muke amfani da shi da wannan fame da muke nema wannan celebrity status shahara da muke nema tana da wato alfanin ta ne idan abin da ya shaharantar da mu abin alheri sannan tana da cutarwa idan abin da ya shaharantar da mu ya zama abin banza ne in za ku gane abin banza ne sai ran da wata mutu sai a dinga yawo ana sanarwa cewa dan Allah ana roƙon mutane dan Allah dan Allah duk wanda yake da wani bidiyo ko hotonta na barna dan Allah ya goge ba a so a ci gaba da ganin shi to wai gani suke kamar idan an goge akan Facebook da YouTube shikenan an goge a cikin littafin Allah ba wuce littafin Allah ba yana nan littafin Allah kenan su da kansu masu wannan magana sun tabbatar da cewa abin ba abin alheri ba dan yanzu wani malami zai mutu wani alaramma da ya tilawa aka yi recording ɗinta zai mutu ne ƴan uwan shi da abokan shi su ce dan Allah duk wanda yake da tilawa alaramma da Allah ya goge ta ba wanda zai faɗa haka sai dai a ce ma a ƙara yaɗa ta dan ya ƙara samun lada wani malami ne wa'azi zai mutu ne abdu ana cewa dan Allah a goge wa'azin shi saboda ba a so a cigaba da gani a sai dai a ce ma jama'a muna so mu ƙara ganin wa'azin shi saboda ya ƙara samun lada saboda wancan ko da an dakile ta hanyar an yi deactivating accounts ɗin an yi deleting wato videos ɗin da reels ɗin to watakila ya yi amfani wajen rage yawan maimaituwar zunubin amma fa ba zai amfani wajen toshe asalin zunubin da aka yi ba sai Allah ya ga damar yin gafara saboda idan mutum yana da rai ne da lafiyarsa tun wuri zai tuba wa Allah shi da kansa ya tuba ita da kanta ta tuba ba wai sai in ta faɗi ta mutu sannan a fito ana roƙon mutane cewa wai a goge videos ba wannan mayu jiji ba zai amfani ba saboda haka ƴan uwanmu musulmi matasan mu maza da mata wadanda neman shahara ta ƙarya ta yaudare su wanda a sanadiyar haka muka wayi gari gaba ɗaya mun rabu da al'adun mu na mutunci da al'adun mu na sanin ya kamata duk an yi watsi da su tun abu ma yana ya tsaya tsakanin matasa da ƴan jagaliya har ya tsallaka ne sai ga gama mutane da tawa ma ko gama masu mutunci ma ko gama ta aure ma ta buta na yin wani abu da nan da shekara uku hudu biyar ba ta so a gani ba ƴaƴanta ba ta so su gani ba balantana kuma su rakanta da jikokinta kuma nan gaba kaɗan ina gaya muku daga cikin abin da za a dinga bincikawa za a auri ƙiyama ce bayan an ce a binciki halinta sai an ce a binciki handles ɗinta na social media haka namiji ma ko je neman aure ko je neman wani aiki ko wani abu za a ce a bincika a ga me yake faɗa ko me yake rubutawa ko me yake nasharawa a handles ɗinsa na social media wannan zai iya bayyana wani irin mutum ne to da ka wallahi mutane su daga jinsu wannan social media da muke ganinta kamar abun banza wato wata hanya ce ta kafa mana hujja da Allah ya kawo wata hanya ce da ta alamta mana ga mai hankali ya gane tun anan duniya ga samfurin lahira cin za ka so ko za ki so abinda kai ta faɗa ko kauta na baya ya ci gaba da popping up ana ganinsa wannan ya kama da mali hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fa wajadu ma amilu hadir wala yadhlimu rabbuka ahada yayi kama da hadha ma ladayya atid ga abinda aka ce na fito da shi na zo da shi mutum ya dinga cewa me ya samu wannan littafi baya barin karami ko babba sai ya fito da shi so da haka mai kokari mu kiyaye mutuncin mu mu kiyaye addinin mu mu kiyaye bakunan mu mu iya taku duk abinda za mu aikata mu lissafa shi da ma'auni na shari'a tukunna sannan mu yi ko mu bari abu na gaba game da wannan mata shine a cikin mata salihat da muka faɗa mata wanda suke mutanen banza ita kadai aka ambata a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duk sauran daga cikin wasu al'ummomi ne ko kun lura ita kadai ce aka ambata a cikin mata marasa kirki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko akwai karancin mata mutanen banza matan zamanin mafi yawansu mata ne ma keɓantattu da ba a iya ma gane su wato ba a san wannan ita ce wance wannan ita ce wance ba sun saje da juna yadda kika san kajin turawa saboda ɓuya da suke sannan yana nuna mana cewa wato ita kam ta yi fice a aikin banza a ce a cikin al'umma ga baki ɗaya ke ki yi fice a wajen rashin kirki ko ki zama ke ce kaɗai matar da aka ambata a rashin kirki wannan ba ƙaramar bala'i ba ne to ki ƙoƙari ke da kike jin wannan wa'azin ya zama na cewa duk inda kike kada ki yi fice a abin da yake ba na kirki kar a same ki a wata sabga wadda ba ta kirki sawa'u a makaranta ne a hostel ne a aji ne a gidan aure ne a gidan iyaye ne a kasuwa ne a office ne a wane ne ka a zo a yi jarabawa a tashi a gama a ce ke aka kama da sata ansa kar a zo a ce a cikin anguwa ba a san wata wadda ake da tarihin tana zagin mijinta ba sai ki ko wata wadda ake da tarihin cewa tana zuwa gidan boka sai ki kar ki yarda wato duk wani abun banza ki baya baya da shi saboda a inda mutanen kirki suke wanda duk yayi kokari ya zama mutumin kirki zai saje da su ne ba za ma a san waye shi ba sai dai a wurin Allah Allah ya san da shi amma duk wanda ya ce bari shi ba zai kirki ba to zai zama daban nan da nan za a gane shi irin kika san dai bakin kwaya kwayar hatsi baka a cikin faranti da aka zuba gishiri wanda shi kuma duka fari ne ko aka zuba sukari kana kallo zaka gan shi saboda ya bambanta su ko sauran duka fati kutsan sigarin ko gishirin duka irin su daya suraka mu kiyaye wato wannan ka'ida ta cewa mutun ya zama yayi kokari ya samu da kanshi nagarta da halin kirki a duk inda yake rayuwa. Abu na ƙarshe shine wannan sura da gajarta ta tana cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tana kuma cikin surori masu ɗauke da darussa masu yawa, da kuma haka duk Qur'ani yake. Kowace aya, kowace sura, kowace mas'ala, idan aka tsaya aka yi tintintini a kai, za ka yi ta ganin fa'idoji suna fita. Wannan kuma shi ne abinda aka umarce mu game da Alƙur'ani, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Allah yake cewa am ala qulubin aqfaluha, ko afala yatadabbaru alquran am ala qulubin aqfaluha. Ana umurta mu da mu dinga tintintini akan alqurani, wato kan mu dinga karanta shi kai haka a ci barkatai, mu dinga karanta shi tare da lura, tare da daukan izina, tare da bibiyar wato menene darasin da za mu iya cirewa daga cikinsa, don wannan shi yake sa zuciyarmu ta rayu, shi ke sa ambaton Allah ya wanzu a cikin zukatanmu, kuma shi ke sa mu ci amfanin abin da muke karantawa. Wato mu guje ma kawai mu jarradan karanta alqur'ani kawai bin doran lafazin shi, ba tare da mun tsaya mun tsinkayi ma'anarsa, mun yi tunani akan abin da Allah yake faɗa a cikin littafinsa ba. Wannan a taƙaice kenan game da wannan mata mai suna imra'atu abi lahab, ko kuma al'aura, ko arwa bintu hazinin bintu harbin, wadda aka fi sani da suna ummu jamil, wadda mata ce ɗan wuta ta ƙadara shaɗaniya. Muna roƙon Allah maɗauki sarki ya kare mu daga sharrin ta da sharrin ire-irenta. Za mu saurara nan insha Allah saboda lokaci ya ƙure mana. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.